Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 27 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wani gungun sojoji sun yi kirarin hamɓarar da shugaban ƙasar Niger Bazoum Muhammad daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasar. Amurka da shugabannin ƙasashen Afirka da ma sauran sassan duniya na ci gaba da yin Allah wadai da juyin mulki a Niger tare da kira a gaggauta sakin Bazoum. Hare-haren bama-bamai da Rasha ke kaiwa na ci gaba da wargaza wuraren tarihi da al'adu na Ukraine da kuma kayan hatsi da ke jigilarsu zuwa ƙasashe masu fama da talauci.
To kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ta tabbata sojoji a jamhuriyar Niger sun hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jiya Laraba sakamakon mawuyacin halin da suka ce an shiga a ƙasar.
Sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin kwamitin tsirar da ƙasa sun ce sun yi kifar da gwamnatin Nijar a jiya Laraba 26 ga watan Yuli.
Sannan za mu waiwaya baya ku ji wata hira da shugaban sashen Hausa na Muryar Amurka Aliyu Mustapha yayi da Muhammad Bazoum a game da batun juyin mulki.
Kasan akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiya.
A nan Nijar ne?
A nan Nijar. Tunda kwana biyu kafin haukar da mulki ga lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yi yunƙuri su hana ni hau mulki.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Har yanzu dai a game da batun, za ku ji tattaunawar da Muryar Amurka ta yi da mai sharhi kan lamarin siyasa Farfesa Bubana Maiwa akan ko wane ne Muhammad Bazoum. A Najeriya kuwa za ku ji cewa wani kwamitin wucin gadi na Majalisar Wakilan Ƙasar ya nada ya da wato da Majalisar Wakilan Ƙasar ya nada ya fara binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati da aka zarga da cin hanci da rashawa wajen daukar ma'aikata aiki. Saboda batutuwan da suka taso a baya-bayan nan ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba a yau. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya tare da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wani gungun sojoji sun yi kirarin hamɓarar da shugaban ƙasar Niger Muhammad Bazoum daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasar a jiya Laraba. Kanal Amadu Abdurrahman wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara yana karanta sanarwar ya ce mu da kanun tsaro mun yi matsayar kawo ƙarshen wannan mulki. Sanarwar ta ce ta kuma ambaci taɓarɓarewar tsaro da rashin kyakkyawan shugabanci. Abdurrahman ya ce an dakatar da dukkan hukumomin jamhuriyar haka kuma an rufe kan iyakokin ƙasar yayin da kuma aka saka dokar hana fita a duk faɗin ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa sojojin sun yi gargaɗi kan shigar ƙasashen waje, kana kuma suka ce za su mutunta tare da tabbatar da tsaron lafiyar Bazoum. Shi kuma kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa babu tabbacin wurin da Bazoum yake a lokacin da ake bada sanarwar ko kuma ko shi din yayi murabus. Sauyi kafin nan jami'an rundunar tsaron shugaban ƙasa sun zagaye fadar ta shugaban ƙasa a wani al'amari da kungiyoyin nahiyar Afirka suka kira yunkurin juyin mulki akan Bazoum zababben shugaban ƙasar. A halin da ake ciki kuma Amurka ta bi sahun shugabannin ƙasashen Afirka wajen kirin da saki Muhammad Bazoum wanda dakarun tsaronsa suke tsare da shi a fadar shugaban ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a daren jiya Laraba ya yi kiran da a gaggauta sakin Muhammad Bazoum. Tun da farko sai da Blinken ya wallafa a shafinsa na Twitter da aka sabunta zuwa X cewar ya yi magana da Bazoum. Blinken ya ce Amurka tana Allah wadai da ƙoƙarin saba kundin tsarin mulkin Nijar da ƙarfin tuwo tare kuma da tabbatar da cewa ƙawancenmu ya ta'allaka ne da cigaban mulkin demokuraɗiyya. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya fitar da sanarwar da ke cewa Amurka ta damu sosai kan abin da ke faruwa a Nijar. Ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ita ma ta yi Allah wadai da abin da ke faruwa inda ta yi kira ga masu yunkurin juyin mulkin da su gaggauta sakin shugaba Bazoum ba tare da wani sharadi ba. Sanarwar ta ECOWAS ta kuma sha alwashin hukunta waɗanda ke da hannu a yunkurin da ke barazana ga lafiyar shugaban ƙasar da iyalansa da jami'an gwamnati da daukacin al'ummar ƙasar. Sauran waɗanda suka yi Allah wadai da lamarin sun hada da shugaban kungiyar ƙasashen Afirka ta AU Faki Mahamat, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kuma shugaban ƙasar Faransa da ta yi wa ƙasar mulkin mallaka wacce kuma yanzu haka take da sojoji kusan 1,500 a ƙasar ta Niger suna taimakawa gwamnati a yaƙi da kungiyar IS. Hare-haren bumabumai da Rasha ke kaiwa na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na Ukraine da kuma kayan hatsi da kirke jigilarsu zuwa ƙasashe masu fama da talauci. A jiya Laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ba sabon ba akan Ukraine. A cewar hukumar kula da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO, tun lokacin da aka fara yakin a watan Fabrairun shekara ta 2022, an lalata akalla wuraren al'adun Ukraine 274 ciki har da wuraren ibada 117. Ya kamata wuraren addini su zama wuraren ibada ba wuraren yaki ba, inji Nihal Sa'ad, daraktar kungiyar haɗin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jawabin ta ga majalisar.
Kuma dalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Ta tabbata sojoji sun yi juyin mulki a jamhuriyar Niger a jiya Laraba 26 ga watan Yuli, bayan da aka shafa tsawon wunin jiya cikin halin rudani, inda wasu sojoji da suka bayyana a kafar talabijin mallakar gwamnatin kasar suka ba da sanarwar kifar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulki sakamakon mawuyacin halin da suka ce an shiga a kasar. Kawo yanzu dai kwamitin sojin da ya karbi madafin iko bai bayyana sunan mutanen da ke jagorancinsa ba. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aika mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin kwamitin tsirar da ƙasa, wato Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie CNSP a taƙaice, sun ce sun kifar da gwamnatin Niger a jiya Laraba 26 ga watan Yuli sakamakon lura da abin da suka kira taɓarɓarewar sha'anin tsaro da mawuyacin halin rayuwa da na matsin tattalin arzikin da ake ciki a ƙasar.
Par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités du Chili.
Suna masu ba da tabbacin mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Niger ta saka wa hannu, haka kuma za su kare mutunci da lafiyar hukumomin da suka hambarar daidai da ƙa'idodin ƴancin ɗan adam. Sanarwar sojojin na CNSP wacce Kanal Amadu Abdurrahman ya karanta ta ƙara da cewa sun rusa dukkan hukumomin da ke da alaƙa da jamhuriya ta bakwai. Sun kuma umarci sakatarorin of social ministry su ci gaba da gudanar da lamura, yayin da suka buƙaci abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa da kada su yi shishigi a harkokin cikin gidan Niger. Iyakokin ƙasar za su kasance rufe daga jiya Laraba sai yadda hali ya yi, sannan an kafa dokar hana fita daga ƙarfe 10 na dare zuwa 5 na safe, in ji su. Da sanyin safiyar jiya Laraba 26 ga watan Yulin 2023 ne wasu dogarawan fadar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Janar Omar Chani suka yi garkuwa da shugaba Muhammad Bazoum a gidansa, sannan suka hana ma'aikatan fadar shiga ofisoshinsu. Haka kuma aka tsaurara matakan tsaro a kewayen fadar shugaban ƙasa da na talabishin mallakar gwamnati, lamarin da ya sa zargin yunkurin juyin mulki ya ƙara ƙarfafa a wajen jama'a. Kafin bayyanar sanarwar sojojin na CNSP, jama'a sun yi zanga-zangar goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum a biranen Yamai da Zandar da Tawa a daidai lokacin da shugabannin jam'iyyun kawancen MRN masu rinjaye suka fitar da sanarwa domin kalubalantar yunkurin kifar da zababben shugaban ƙasa. Wata tawagar jami'an hukumomin Najeriya a ƙarƙashin inuwar kungiyar ECOWAS ta iso birnin Yamai a yammacin jiya, waɗanda suka yi mahaɗa da shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon da ake sa ran zai shigo a wannan Alhamis domin duba hanyoyin sulhu. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana yiwuwar New Zealand da sauran kasashe su shiga cikin yarjejeniyar tsaro ta AUKUS. Hadin gwiwar da kan iya haifar da bacin rai ga babbar abokiyar ciniki ta Wellington a wato China. Kofa a buɗe take ga New Zealand da sauran abokan hulɗa su shiga kamar yadda suka ga ya dace da ci gaba, inji Blinken, yayin da Wellington ke bada haɗin kai kan abubuwan da ba na nukiliya ba ne da yayyanar haɗin gwiwa tsakanin Australia da Burtaniya da Amurka. Prime Minister New Zealand Chris Hipkins a jiya Laraba ya ce kofar New Zealand a buɗe take don tattaunawa game da yiwuwar rawar da za ta taka a AUKUS, muddin ba ta da alaƙa da samar da jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya. New Zealand ba ta da makaman nukiliya tun tsakiyar shekarun 1980. Maimakon haka, da alama jami'ai suna neman haɗin gwiwa kan fasahohin tsaro kamar na'urar sadarwa ta yanar gizo da bayanan sirri da makamantansu waɗanda suka faɗa ƙarƙashin yarjejeniyar ta AUKUS da ake kira gimshiƙi na biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gana da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu a jiya Laraba. Shoigu ya kai wata ziyara da ba sabon ba a ƙasar da ke ware, inda ɓangarorin biyu suka yi alƙawarin inganta dangantakarsu kamar yadda kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA ta ruwaito. Rahoton ya ce Shoigu ya miƙa wa Kim wata wasiƙa daga shugaban Rasha Vladimir Putin. Kim kuma ya gode wa Putin da ya aika da tawagar soji ƙarƙashin jagorancin Shoigu, inda ya ƙara da cewa haɗuwar ta ƙara dangantakar diflomasiyya tsakanin su.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A yayin wata ziyara da ya kai jamhuriyar Nijar a baya, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha ya yi hira da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa, inda suka tattauna akan batutuwa da yawa, ciki har da yadda aka so a hana shi hawa mulki kafin ma a rantsar da shi, da kuma juyin mulkin da ake yi ko kuma aka yi a wasu ƙasashen yammacin Afirka.
Rashin nan a kwanakin nan ban sani ba in tashi-tashin hankali da yunkurin juyin mulkin da aka yi a su Mali, su Guinea, su Sudan da sauransu yana da tasiri da wannan tashin hankalin da muke magana. Kana jin me yake janyo dawowar yunkurin? An nan ma Nijar kwana biyu kafin ka hau kanka ragar mulki an yi yunkuri. Shin wannan yunkurin ma na kan tukuna nan me ra'ayinka game da shi?
Ka san akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiyya.
A nan Nijar ɗin?
A nan Nijar. Tunda kwana biyu kafin hau karagar mulki ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yi yunkuri su hana ni hau
mulki. Dan kaje gaba da wannan abin ba san yau kai ne aka so ayo juyin mulki ko wanda zai fita ne Muhammadu Yusuf ne?
Wanda zai heta shi ya riga ya gare ba
an mishi
juyin mulki, an mishi juyin mulki ne asarar tashi kuma da abun da zai kasance ba ɗaya ba ne. Ni ina kallon abun a matsayin juyin mulkin da aka so a mini kafin ma a hau mulki.
Juyin siyasa ne ko na soja ne?
To na soja ma ya rabuwa da siyasa ka san wannan al'amarin da ta kila, amma ala kulli halin wannan abun yana bayan mu ne. Wata na bakwai ina mulki kuma ƴan Nijar sun fara gane kowa nake kuma ko mecece niyyata.
To sauran kasashen da ake wannan
abin ke faru. Ko kuma a gine alal misali. Yau mulki aka yi saboda wanda yake mulki shi ma ya juye mulki. Gani nake babu wata mafita a gine in ba irin wannan juyin mulki, saboda mutumin da aka zaɓa in ma mun yarda an ce zaɓen shi ne aka yi to ainihi ya shekara goma doka ta tilasta shi ya bar mulki, amma ya yi zama da ƙarin makaman da ya mallaka kuma ya yi kashe-kashen mutane. Wannan kenan babu mamaki a ga an mishi juyin mulki shi ne. Ni haka nake kallon al'amari. Ni kuma duk wanda ya yi amfani da ƙarfi ya zamana baya da kowace shari'a, sai aka mishi juyin mulki daban ne da gwamnati wanda zaɓaɓɓe ne. Mali matsalar ta'addanci da gudanar da iko wanda bai dace ba su suka sanadiyar juyin mulki amma abin da muka so da soji sun dauki mulki saboda sun ga ya zan wajibi ne su dauki mulki ko ya kamata su tsaye da lokacin na cewa a gudanar da zaɓe domin a samu mutanen da al'umma ta zaɓa su ci gaba da iko a cikin tabbatar demokrasiya sabani da wannan kagan sun so su masu tsaye a nan wato ba za su bar mulki ba kenan za sun kwace mulki kuma za su riƙe shi da ƙarfi su dama da aka yi zuwa mulki waɗanda aka tada ba su saka ba waɗanda suka zo ba su riƙe gaba ɗaya ba sun raba shi biyu sun yi zaman gambiza kenan abin na su bai tasiri ba har yau ana cikin wannan matsala
dole in tambaye ka wannan tunda wanda ka gada ya sauka mutane na ganin cewa har yanzu akwai hannun Muhammadu Isuhu cikin harkokin gwamnati kamar yana da tasiri yana sa abubuwa a yana ɗanaɗe da sauransu a cikin gwamnati
ka san makiyayenmu suna baƙin ciki da ba mu samu matsala tsakaninmu da Muhammadu Isuhu kuma shi suke wai in suka yi wannan maganganun ko za su ɓata tsakaninmu
sun ce ma akwai jam'iyyar mata tarayya ta rabu gida biyu kana riƙe da ɗaya yana riƙe da ɗaya
wannan duk fatar su ce za su gani za mu je kongres
amma suna nuna misalin tana da ɗansa ministan mai
don me haram ne ba a yana dashi na nada shi don ya kure ba don yana dan Isufu ba
don
gwaninta sa kuma don yana dan Isufu duka wannan ba haramu bane duka halal ne kuma nayi shi ne nake da incin wannan kuma babu wanda zai hana ni in yi abin da nake gani ya dace
Aliyu Mustapha Sokoto kenan a wata hira da yayi da Muhammad Bazoum a baya Har ila yau game da batun masanan harkokin siyasa da harkokin yau da kullum Farfesa Abuba na Maiwa na Jami'ar Cheikh Anta Diop dake kasar Senegal shi ma ya tofa albarkacin bakin sa game da juyin mulkin da aka yi a Niger a wata hira da babban editor sashen Hausa na muryar Amerika Grace Alhera Abdu
Lalle gaskiya ne al'ummar Niger suna buƙatar shi saboda ba a zargin shi ko kuma in ce idan suka tsaya suka kamar kwatanta shi da shugaban kasa wanda shi ya dauki wurin nashi to yanayinsu ya dan sauya wato ba ya da tsananin iko kamar wanda ya ke gaban shi wanda ya dauki wurin nashi to wannan yan Niger suna yaba mishi kisan kan haka to amma me yasa nace saboda kuna kallo ne daga nesa abin da yake faruwa shine cewa shi shugaba Bazoum wato tsohon shugaban kasan bai saka mishi ragama ba ta iko domin kawai shi ya ja iko kamar yadda ya kamata wato ya mishi tarnaki kenan ana ganin cewa ma tunda an yi zargin shi Bazoum tunda cewa da ba shi bane yake iko tsohon shugaban kasan ne yake iko hata kai inda shi kan kan shehu ya ce ana so a hada su ne a gama su wato kada su fahimci juna ai yace ma to waɗanda suke faɗin haka nan kin to ai za su ji ma saboda tsakanin shi da tsohon shugaban kasa wato ta ba ta ji kanwa to amma duka da haka mutane da suka ci gaba da cewa da Bazoum kin wato ba ya da yuka ba ya da nama
menene yasa ka faɗa ka kuma ka bayyana cewa shi shugaba Bazoum mutum ne wanda mutane suke yaba kyawawan halayen shi
halin farko na shi na kirki shine cewa Bazoum baya sata wato baya shiga baitul mali baya shiga baitul mali ya dauki kudin jama'a ya je ya rubuta kira su kamar yadda wanda ke wanda ya riga shiga wurin yake yi na faki na ce wanda ya riga shi ya rubuta kira kudin jama'a na biyu mutum ne wanda baya da riko za ka yi fada da Bazoum kirsi alheri abu amma minti biyu ba haka na shi ya manta kun yi fada sai dawo yana wasa da kai ma wato ba ya da riko na uku halin shi na muhimmanci shine cewa mutum ne wanda idan ka ciyo kan shi ka ce mishi wane zo mu yi kaza aka samu ka ciyo kan shi ya yarda to kai da ka ce mishi zo mu yi kaza za ka dawo bisa ga abin da kai ka ce aje ai shi bai dawo ba ya fata shi
to ya dire
kai fa ka ce mishi mu je to kai da ka ce mishi mu je za ka dawo amma shi fa ya tafi to na uku na hudu kana da ladabi da biyayya wannan ladabi da biyayya da ke gare shi shi yake sa wata rana ma dan Niger ba su ganewa kamar ya ce wannan fari ne kuma ya dawo ya ce wannan baki ne wato in ya ce fari ne to wani ya gamu da wani wanda shi yana jin kunyar mutunan nan mutunan da ya ce a abin nan ba hori bane baki ne alal misali a zamanin da aka yi juyin mulki na shekara 1996 a zamanin nan yana minista na harkokin ƙasar waje yana Paris dai Allah wata da wannan juyin mulki da Jamal Ibrahim Ba'ari mai nasara yayi to daga baya sai tunda hajjaye ma wanda ma ya shiga cikin gwamnatin wannan Ibrahim Ba'ari mai nasara mutum wanda baya da jiyauci to sai daga baya gashi to mutane da ba su san abin da yasa aka yi haka saboda jam'iyya ce ta aika shi a can saboda tsananin ladabi da biyayyar shi da yarda ya je shi to amma wa'annan ababen da na faɗa ne akwai abu hudu kuma da ya zama to ba su da kyau a wajen shi shine na daya wato bai kama komi da muhimmanci ba komi yakan daukan shi kamar sama-sama hakan ga wato bai kama shi da muhimmanci yakan maida shi abin wasa na biyu shine cewa da a gare shi wanda ya hira da shi na karshe shine yake da gaskiya alal misali kamar ke in kika je kika hira da shi ai ya kamsu da wannan hirar ba na ce miki ya tafi ba ko sai dai ke ki dawo to in ya hadu da wani can gaba wanda za a gaya mishi da ba haka bane to za a yarda da wancan ka na hudu na uku filifa shine cewa da mutum ne wanda in ya fara magana tika minti biyu ne yake sa abin da yake faɗi daga bayan fa abin da za a biyo to akwai kaba sosai a cikin maganganun da yake
me yasa kace haka
madalla wato idan a gaban shi akwai mutane wanda suke taba mai wannan halin shi ne wanda ni na yarda da hakan na ga hakan tunda na yi zama tare da shi na karance shi cikin dan lokaci kalilan da na karance shi wato mutum ne wanda mutum ya zama to akwai mutane wanda ke gaba gare shi suna taba mishi to rikici yake idan ya rikice to bai san abin da yake hutu a cikin bakin shi ba to abin da hutu kuma ya faɗe shi na hudu shi ne cewa ba ya da rikon siri idan ka zo ka gaya ma bazun ka ce bazun wannan abun ga wata shi ko bai dauke shi da muhimmanci ba kamar yadda hoji kan wajen na ko sai ya zama to yana ya hada shi
to amma kana ganin
ya zama ina zuwa wannan abun ya zama to kuma asirin kasa ma yana iya bai dauke shi da muhimmanci ba sai ya zo kawai yana ya hada shi ko ina mutane suna shi
to wato gulman bakin yan siyasar na ashe ba za a gaban shi ba kenan tunda dai in ka fada zai gaya mu wanda ka fada cewa ga abin da ka fada ba za a yi cin diddigen juna ba a gaban shi
a inda abin baya da muhimmanci shine cewa a wajen sirrin kasa yana iya sa sirrin kasa cikin titi kamar yanzu idan ya zama suka yi hira da wani shugaban kasa can wajen nan to yakan iya faɗa abin da wannan shugaban kasa ya faɗa mishi ko da abin sirri
to ka ji dalilan da su jami'an sojojin nan da suka juyi suka bayyana na dalilin yin juyin mulkin ya kake ganin bayanan
wannan kowa ya faɗe shi a jamhuriyar Nijar irin ababen nan da sun ka faɗi sun ka zana nan da su kai wannan juyin mulkin an faɗe shi sosai wato amma ba laifin bazin ba ne laifin ɗan jam'iyyar shi ne kuma abu ne wanda suka yi gadon shi tun da tsohon shugaban ƙasa wato rubda ciki da dukiyar jama'a wannan kowa ya san da haka shi ma kankan shi bazum ai ya taɓa fitowa a biyar ce idan aka je aka jibi mutum 50 wa'anda ke kurkuku dangane da cewa da sun yi rubuta ciki da jama'a da kayan jama'a ko kuma sun yi arziki ta hanyar da ba haka ba 40 bisa 50 yace kan jam'iyyar su yanayin cewa da iko na kwarai wannan babu shi kuma ga yanayin tsaro ya tabarbare maimakon su tsaya su fuskanci yanayin tsaro a jamhuriyar Nijar a kullun sai suna nan suna takula makwabta tun ba kasar Mali da kasar Burkina Faso ba suna cewa wai irin matakin nan da kasar Burkina Faso da Mali suke dauka wato bai cancanta ba ba daidai ba ne suna su ne daidai alhali kuma kowace rana da Allah ya yi akwai yan Nijar wanda ke rasa rayukansu akwai yan Nijar wanda ake zuwa amshe ma dukiyarsu akwai yan Nijar wanda ake zuwa amshe ma kisashensu akwai yan Nijar da ake dora ma jangali kan ta'adda suka dora masu jangali suna biya ga wasu limammai wasu baruma ko in ce wasu hakimai ana kama su ana yanka su
to an jima a shirin mu na hantsi za ku ji ci gaban wannan hirar yanzu kuma za mu leƙa Najeriya kwamitin wucin gadi da majalisar wakilan kasar ta nada ya fara binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati bayan da aka zarge su da yin almandahalar daukar ma'aikata aiki da kuma karya tsarin biyan albashi na ma'aikata to sai dai masana harkokin gudanar da mulki na cewa an dade ana bincike amma baya tasiri wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
Majalisar ta dora wa kwamitin nauyin binciken zargi da ake yi cewa ba abin tsare wajen daukar ma'aikatan gwamnati inda ake ganin akwai zamba cin hanci da rashawa da kuma cin zarafi ta fannin yin amfani da kuɗi. Shugaban kwamitin wanda ke wakiltar mazabar fancin Kanke Kanam ta jihar Plateau Yusuf Adamu Gaddi ya bayyana wa muryar Amurka cewa kwamitin zai aiki tukuru wajen binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati sama da 800.
Abubuwa da yawa muna duba yadda Najeriya ta samu kanta cikin wani yanayi na abin tausayi wurin tallafawa matasa ƴaƴan Najeriya maza da mata wanda ya kamata su samu aikin yi da gwamnati, aikin yi kaman su al'amari da ya shafi aikin gwamnati da kuma wasu ayyukoki. Mutane na kuka wurin sun yi karatu amma yanayin samun aiki kullum a Najeriya dade yawa take masu neman aiki ba raguwa ba. So ina amfanin karatu ya sa wasu ƴaƴan Najeriya suna ga babu amfani ma su je makaranta su yi karatu. To yin hakan ba wai rashin kuɗi ne Najeriya take da shi da ta dace ta dibi ma'aikata ba. Abin shine harkan cin hanci da rashawa dake cikin hukumomi na ma'aikatoci na Najeriya. Ma'aikata sun kai kusan 800 shine abin da yake damun mutane wurin adibi aiki wani ya ba ƴan uwan shi da matan shi da kannoyin shi bai ba mutane talakawa ƴan Najeriya da ya kamata a ba su ba koda suna da takardun da ya cancanci wannan wanda ya saba wa dokar Najeriya wurin ganin an daidaita diban aiki tsakanin wannan jaha da wancan bai kamata koda zai fi a samu yafi na tashin hankali ba.
To sai dai ga mutane a tsangayar zamantakewar dan adam da gudanar da mulki Abubakar Aliyu Umar yace dole majalisa ta sauye irin salon bincike da ta dade tana yi.
Ya za a ce wani komiti 100 nawa aka kafa tun daga lokacin Obasanjo zuwa yau an kafa komitocin nan ba su da iyaka. Reporter me aka gano me aka ce ba wanda yake sani kuma ba ka da daman ka bibiya ka san me wannan reporter ke ciki wanda aka kama da laifi mutum nawa aka ce an kama da laifi kuma an kai su wurin hukuma an hukunta su babu. Saboda haka kawai wannan wata sharholiya ce za a sake yi kamar yadda aka saba amma ba wani tasiri da wannan komiti zai ai an dade ana ruwa kasa na shanyewa.
Amma da dan majalisa mai wakiltar Mayama da Koko Bese na jihar Kebbi Salisu Garba Koko yace wannan bincike abu ne da zai haifar wa kasar ame ido
ko lokacin da gwamnati tana kan mulkinta wanda kace ana wannan bincike lokaci idan ka samu korafi wasu kai kuka cewa ya kamata a dauki mutanen su ba dokowa ba a jaha kina wata mata dauki mutum 200 amma sai a ga wata jaha ko mutum guda ba dokar gwamnati jihar ba. To irin wannan kokokin ko gwamnatin take mulki tana bisa mulki take mulki ana bincike a gane wayannan mutum domin a daidaita juna dan abuwa kasar su tafi daidai shin an yi abin bisa kan ka'ida an yi daidai sannan kowane bangare ya samu tunci.
Kafin wannan kwamiti ya fara bincike majalisar ta amince gwamnati ta daga takunkumi da ta dora a fannin daukan kanana da matsakaitan ma'aikata a hukumomi da ma'aikatun gwamnati saboda a kawo saukin wahalhalu da matasa marasa aikin yi ke sha a kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ta takaice wani gungun sojoji sun yi ikirarin hambarar da shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na kasar a jiya Laraba. Kanal Ahmadu Abdurrahman wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara yana karanta sanarwar ya ce mu dakarun tsaro mun yi matsayar kawo karshen wannan jamhuriya. A halin da ake ciki kuma Amurka ta bi sahun shugabannin kasashen Afirka wajen kira da saki Muhammad Bazoum wanda dakarun tsaronsa suke tsare da shi a fadar shugaban kasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a daren jiya Laraba ya yi kiran da a gaggauta sakin Bazoum yayin da tun da farko kuma sai da ya wallafa sanarwa da ke yin Allah wadai da wannan al'amari da ke faruwa. Hare-haren bamamai da Rasha ke kaiwa na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na Ukraine da kuma wasu kayan hatsi da ke jigilarsu zuwa kasashe masu fama da talauci. A jiya Laraba ne aka bayyana bannar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ba sabon ba a Ukraine. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana yiwuwar New Zealand da sauran wasu kasashe su shiga cikin yarjejeniyar tsaro ta AUKUS. Haɗin gwiwar da kan iya haifar da bacin rai ga babbar abokiyar ciniki ta Wellington wato China.
su masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da Hansi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma Bada Umarni da ma injiniyan mu Jona ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.